الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يمتنا شاهد قواتن المحرم جرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على مكة زوى مدينة جبو دايار داري حدود أربعين دا بقوي ليدي دا ترى قواتن بقوي ميلادية تدبو بيو دا عشرين دا ديار أمالي أن مكساب هدوى وأن مسلا تيبي البركة مسلا تيب جبوي ستكتكم وأن هو تا تدب مالكي عشكم برن كانو ومشي قبل كراتو عشكم كتاب واتو كتاب التوحيد wanda muke bibiya sharhin Fathul Majid, kuma wannan shine darasin mu na 12-13 a cikin wannan littafi mai albarka. A darasin da ya gabata mun karanta wata magana ta Al-Allama Ibn Al-Qayyim, inda ya ambata mana me ake nufi da as-siratul mustaqim. A cikin wata magana ta sa takaitacciya yace domin wato malamai fassarorinsu game da abin da ake nufi da siratul mustaqim sun zama daban-daban nau'i-nau'i, gwargwadon sukofin shi as-siratul mustaqim din gwargwadon fassarorin da malamai suka yi wa ma'anarsa. Amma duk in ka koma fassarorin da malamai suka yi wa as-siratul mustaqim, to hakikanin gaskiya za ka ga abu ne guda ɗaya, shi ne dai tafarkin Allah Maɗaukakin Sarki wanda Allah ya ajiye wa bayinsa, wanda shi kaɗai ne tafarkin da yake sadar da su zuwa gare shi. Babu wata hanya da bayi za su sadu da Allah Maɗaukakin Sarki sai ta wannan hanya as-siratul mustaqim. Bal ma kana iya cewa kowace irin hanya cikin hanyoyi ga baki ɗaya an toshe wa bayi wayannan ƙofofin, ba za su sadar da su ba zuwa ga Allah sai wannan tafarki na Allah guda ɗaya wanda Allah ta'ala ya tabbatar da shi ta kan harasan manzanni, kuma ya sanya shi titi mai sadar da bayi zuwa gare shi. Wannan siratul mustaqim shi ne kaɗaita Allah da bauta, shi ne kaɗaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da biyayya. Kada mutum a same shi ya haɗa Allah da wani a cikin bauta, kada a samu wato mutum ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shirka a cikin biyayya. Da haka ana son mutum ya kaɗaita tauhidi, ya kuma kaɗaita biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan gabaki ɗayansa yana ƙunshe a shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Da haka duk koma da me zaka fassara as-siratul mustaqim, in dai fassara tana komawa zuwa ga waɗannan asalai guda biyu na shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, to ana iya cewa wannan fassara ta samu shiga ta yi. Wato shine an tuhibbahu bi kalbin, ka zamanto kana kaunar Allah a zuciyarka, kana kuma neman yardarsa da dukkanin kokarinka da kwazanka. Kada a samu wani bugire, wani guri a cikin zuciyarka, face a raye yake wannan gurin da kaunar Allah Maɗaukakin Sarki. Kada ya kasance kana da wata irada, face wannan irada din tana da alaka da neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka abu na farko dai wato ya hasulu bi taqiqi shahadati an la ilaha illallah. Abu na biyu ya hasulu bi taqiqi shahadati anna muhammadar rasulullah. Wannan shine kuma alhuda, wannan shine dinul haq, wannan kuma shine sanin gaskiya da aiki da gaskiya. Wa huwa ma'rifatu ma ba'athahu Allah bihi, shine sanin abinda Allah ya aiko manzansa da shi, kuma da tsayuwa akan haka. To ka faɗi duk abinda kake so matukar, abinda zaka fassara as-siratul mustaqim da shi
هذا اخيتوا wannan shine linzamu wannan shine tirkan kuma wannan shine qutubu rahaha wato kana iya cewa wannan matukar wannan shine jigo matukar wannan shine makoma matukar karshen zance shine wannan matukar wannan shine jagora to duk abin da zaka fassara as-siratul mustaqim da shi zaka iya fassarawa domin qutubur raha wato ar-raha dutsen nika ne a lokacin da za ga akwai dutsen nika wanda ake ajewa guda biyu daya mai fadi a kasa sannan an yi wata bula a jikin guda biyu shi ainihin wato a cikin na sama da aka kuma ga wani wato kamar itace wanda in aka zuba hatsi ko abin da za ake so a nika to sai a kawo wannan dayan sai a dora da kuma wannan itacen sai ga ana juyawa da shi shine qutubraha wato za ka kamar wannan shine abin da ake kira abin nika a wancan lokacin babu injin nika irin na zamani yanzu to wannan kamar dai abin da ake nufi matukar wannan shine qutubraha wato kana iya cewa jigo ko makoma ko karshen zance ko kuma jagora to shikenan duk ka fassara abin da ake nufi haka mun kuma dauki wata magana ta wani bawan Allah Sahal bin Abdullah Tustari as-Sufi az-Zahid wannan bawan Allah yana daga cikin sufi ne ahlus sunna wato irin tasawufancin da bai kauce wa tafarkin al-Qur'ani da sunna ba wanda wannan bawan Allah ya an haife shi shekara ta 1818 a wani gari da ake kira Shushtar a cikin kasar Iran anan aka haife Sahal ibn Abdullah at-Tustari ya kuma rasu a shekara ta 1896 wato miladiya a garin Basra shi ma dai a cikin kasar Iran din ne yana da shekara 78 a duniya Imam Az-Zahabi yayi tarjumar wannan bawan Allah a cikin al-Tabaqatul Khamisa a cikin al-juz'u wato juz'i na 13 a cikin Siyaru Alamin Nubala ya kuma kawo wasu maganganu na wannan bawan Allah Sahal bin Abdullah Tustari inda yake cewa la ma'ina illa Allah wala dalila illa rasulullah wala zada illa taqwa wala amalun illa sabr alai haka yake kawo maganganu irin na wannan bawan Allah wannan Sahal bin Abdullah Tustari yake cewa alaikum bil athari was sunnah lalle wajibi ne ku rike maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa da rayuwarsa gaba da yace ina ji muku tsoro ba da dadewa ba za a samu ainihin wato wasu mutane wani zamani zai zo idan aka ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ko aka ambaci hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ambaci koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan halaye zammuhu sai kaga mutanen wannan zamani suna zargin wanda yace ai koyi da manzon Allah wa nafaru anhu za ka ga suna guje masa wa tabarra'u minhu suna barrantar da kansu da shi wa adalluhu wa ahaluhu kuma za su rena shi su kuma wulakantar da shi mun karanta ainin gabar da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya kawo wata magana ta Ibn Mas'ud cewa man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'alu har zuwa karshe mun ji shi kansa wane ne Abdullah ibn Mas'ud sannan mun ji hadithin da wato sababin da yasa Abdullah dan Mas'ud ya faɗi wannan magana hadisin da Imam al-Bukhari ya ruwaita ne daga Ibn Abbas radiyallahu anhu wanda mun karanta shi a darasin da ya gabata kai tsaye zamu shiga cikin gaba ta gaba qalal musannif rahimahullahu ta'ala wa abu mu'adh bin jabal radiyallahu anhu qal kuntu radifan nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala himarin fa qala li ya mu'adh atadri ma haqqul lahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في صحيحين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنكر حديثي دق معاذ بن جبل الله يقرا مسيده yace kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himari na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyo ni akan jaki fa qala li sai manzo Allah yace da ni ya mu'az yace ya kai Mu'az atadari ma haqqul lahi ala al ibad shin ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa wa ma haqqul ibadi ala Allah kuma ka san haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah qultu Allahu wa rasuluhu a'lam Mu'az yace na ce wa manzon Allah Allah da manzansa ne mafi sani qal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haqqul lahi ala al ibad ai shi haƙƙin Allah da yake dora akan bayinsa an ya abuduhu shine su bautata masa wala yushriku bihi shay'a wannan haƙƙi ne da Allah yake bi na bashi yake bin ka bashi yake bin ta bashi yake bin dukkan wani abin halitta bashi cewa ya bauta masa kada kuma ya hada shi da wani a cikin bauta wannan haƙƙi ne akan mutane haƙƙi ne akan aljadu wa haqqul ibadi ala Allah to haƙƙin da kuma bayi suke da shi akan Allah in sun ba da haƙƙin Allah yanda ya kamata Allah yu'adhiba shi kuma Allah yayi musu alƙawarin ba zai yi azaba ba man la yushriku bihi shay'a ga duk wanda bai shirka da shi ba qultu Mu'az yace ya rasulullahi ya maikin Allah afala ubashirun nasa wannan irin garabasa ba zan yi wa mutane bushara ba ba zan yi wa mutane albushir ba qal sai yace la tubashirhum ya kai Mu'az karka je kai wa mutane wannan bushara din fayattakilu a madadin su ci gaba da gasa su ci gaba da ainihin wato tsere wajen yin ayyukan alkhairi tsere wajen neman yardar Allah tsere wajen neman aljanna to kowa zuwa zai zauna kawai in ya samu tauhidi shikenan ba sai yayi guzuri da karin aiki ba sai ga cewa ai shikenan wannan ya wadatar da shi la tubashirhum kale su kai musu bushara fayattakilu sai su dogara akan fadin rahmar Allah su kitashi su aiki akharajahu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwace shi hadisi na 2856 Imam Muslim da kuma wasu wuraren Imam Muslim ya ruwace wannan hadisi a hadisi na 30 sharhin wannan hadisi sharhu hadha al-hadith fi sahihain wannan hadisin dai da muka karanta yanzu hadisi ne wanda ya zo cikin sahihain Imam al-Bukhari ya ruwato shi Imam Muslim ma ya ruwato shi min turukin ta hanyoyi da dama wa fi ba'd riwayatihi nahwun mimma zakarahu al-musannim a wasu daga cikin ruwayoyin wannan hadisi akwai masu lafazi kamar irin wannan wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya ambata anan wa Mu'az to wane ne Mu'az nan ne wato Mu'az huwa ibn Jabalin shine Mu'az dan Jabal ibn Amr ibn Aus al-Ansari al-Khazraji wato Mu'az dan Jabal dan Amr dan Aus balansare ne mutumin Madina dan kabilar Khazraj Abu Abdurrahman ane masa alkunya da Abu Abdurrahman sahabiyun mashhurun min a'yani sahaba sahabi ne shahararre min a'yani sahaba ay min ashrafi sahaba yana daga cikin mafiya daraja da daukaka cikin sahabbai ay min wujaha'i sahaba a'yan ko kace ashraf ko wujaha jam'in wajih kenan wa kana inda Allah wajiha da haka yana daga cikin min a'yani sahaba wato sahabbai masu daraja sahabbai waɗanda suke madaukaka shahida badaran wannan sahabi Mu'az bin Jabal ya halarci yakin Badar kuma an ce lokacin da ya musulunta yana dan shekara 18 kuma dududu rasuwarsa yana matashi ya rasu domin duk da sabanin da aka fada na shekarun rasuwarsa karshe dai an ce shekara ta 40 wato shekararsa 43 ya rasu akwai wanda suka ce 33 akwai wanda suka ce 38 amma dai in ka kure ma ka ce 40 da wani abu shekarun da wannan sahabi Mu'az yayi ya ba duniya ya halacci Badar wa ma ba'da hada diyya kayakin da suka biyo bayan Badar irin su Uhud Khandaq da sauransu wa kana ilayhi al-muntaha fil ilmi ya kasance magariyar tikewa ne shi a ilimi in aka ce Mu'az bin Jabal cikin sahabbai yana daga cikin wayanda ilimi yake tikewa zuwa gare shi wal ahkam da sanin hukunce wal qur'an da kuma alqur'ani gashi alaran ma ne gangaren ne yana daga cikin mutane guda hudu da manzo Allah ya ce duk wanda yake so ya koyi alqur'ani ya koya daga wajensu akwai Mu'az bin Jabal wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadu wata daraja daga cikin darajojin Mu'az manzo Allah ya fada game da Mu'az ya ce Mu'azu yuhsharu yawmal qiyamati amamul ulama biratwa wato Mu'adh bin Jabal yuhsharu za a tashe shi yawmal qiyamati rana alqiyama amamal ulama ya sha gaban malamai bi ratwatin da daraja madaukakiya wato malamai duk wanda suke malamai to za a samu shi daga cikin darajar Mu'adh bin Jabal ranar tashin alqiyama za a ganshi ya dara su daraja yana da fifiko yana gaba da su suna biye da shi a baya alafil kamus ai bi khatwa wato da taku yana can gaba da taku su kuma suna baya alafil kamus malan ya faɗa a cikin kamus wato al kamusul muhit kenan wajen fassara wannan kalma ta ar-ratwa yace war ratwatu al khatwa ko kace taku wa sharafun min al ard ko kuma daraja da daukaka a ban kasa wato daraja wato min al ard a kasa ma'ana mutun ya zamanto yana da daukaka a kasa ma'ana yana dan kan wani tudu sauran mutane su kuma suna kasa shine ratwa wasu sun ce shine ratwa wasu wayatu min al zaman akwai dan tazarar zamani sai bayan ya shige da yan mintuna ko sakanni irin na lahira ko dan lokaci sannan za a gali wato sauran malamai sun biyo bayan sa ma'ana akwai tazarar daraja da fifiko tsakanin sa da malamai wadda'awa da kira wal qatra da kuma wato qatra suka ce janib ko nahiya ko jiha ma'ana sai ya wuce da wato yana wata jiha yana wata nahiya malamai su kuma suna wata nahiya ma'ana yana nuna cewa akwai bambanci tsakanin sa da malamai cikin darajar da Allah ta'ala ya masa shine ratwa waramyatun bisami wasu kuma suka ce ratwa shine kamar harbi da kibiya idan mutum yayi harbi da kibiya irin tazarar da kibiya take tafiya in an harba ta shine tazarar Mu'adh bin Jabal da sauran malamai aw mil ko kuma mil wato duk dai tazara ce ta wato yana gaba su suna baya aw madal basar wasu kuma suka ce ko kuma mai kamusul muhim yake cewa ratwa ana iya fassara shi da madal basar ma'ana tsakanin sa da malamai iya gan wato iya inda ido ya cike shine madal basar ma'ana inda kallon ka ya kare daga nan baka iya gano can gaba to shi yana can su kuma malamai suna nan ma'ana yana da fifikon daraja tsakanin sa da su warati in aka ce wa mutum arrati ana nufin al-alimur rabbani malami mai tarbiya malami ne shi mai kuma tarbiyantar da al'umma shi ake kira da al-alimur rabbani akwai malami mai karantarwa ko ka gyaru ko kaka gyaru bai ba ruwan sa shi kawai ya karantar da kai shikenan kawai ko ka gane ko ba gane ba yayi karatu wannan shi ake kira amma al-alimur rabbani shine wanda kokari yake yi ya tarbiyanci mutane daga wani abu zuwa ga wani abu su bar wani abu marar kyau su koma zuwa mai kyau su bar abin da yake ba shi yafi daraja da falala ba zuwa ga abin da shi yafi daraja da falala wannan shine ake kira da arrati inta wa qala fi an-nihaya ibn al-asir ya fada a cikin an-nihaya fi garib al-hadith yace innahu yataqaddamu al-ulama bi ratwa ma'anar wannan magana da annabi ya fada akan Mu'adh ma'ana zai sha gaban malamai bi ratwa ay bi ramyati sahamin da misalin harbin kibiya wa qila bi milin qila an ce zai tazararsa tsakanin sa da malamai zai sha gaban su da mil daya wa qila maddal basar wani kuma suka ce tsakanin sa da malamai iya ganin ido wa hadhihi thalathatu ashbahu bi ma'na al-hadith wa innam fassaruri guda uku na ratwa sune suka fi kama da ma'anar hadithin mata sanata 18 ya rasu Mu'adh bin Jabal shekara 18 bisham a kasar sham fi da'uni amwas a cikin wata annoba da aka yi da ake kira da'un amwas wanda an samu mace-mace da yawa cikin wayanda wannan annoba ta rutsa da su suka rasu akwai shi Mu'adh ibn Jabal wa kad istakhlafahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya khalifantar da shi ya bashi a matsayin khalifa ala ahli makkah ga mutanen makka yawmal fatihi ranar da aka yi fatuhu makka yu'allimuhum dinahum dan ya karantar da mutanen makka addinin su to wannan sahabin Mu'adh bin Jabal kaji shi to sai kuma ya samu wata daraja madaukakiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyo shi akan jaki jikinsa yana taba jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna tafiya kuma manzon Allah yana karantar da shi yana shayar da shi ilimi to sai yake ba mu labari da kansa shi Mu'az yake cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyo ni akan jaki fihi jawazul irdafi ala dabba a daidai wannan gabar ta nuna halaccin goyo akan dabba kada ce kamar an ci zalin dabba a'a ana iya hawa doki ko jaki ko rakumi kuma ayi goyo akai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tausayi ba ga mutane ba har da dabbobi amma ya hau kan dabba jaki kuma ya dauki Mu'az bin Jabal yayi mata lift shi ma ya goya shi suka tafi sallallahu alaihi wasallam sannan a daidai wannan gabar kuwa fadilatu Mu'az wata falala ta Mu'az ta sake fitowa baka ji cewa annabi ya goyo wani ko wani ba Mu'az ne a wannan karan shi ya samu wannan darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyo shi akan abin hawa qauluhu ala himari yace kuma ba a mota ba ba a wani abin hawa wanda yake a akan ba wai ala himarin akan jaki wa fi riwayatin a wata ruwaya ma ismuhu ufair sunan jakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hawa sunan sa ufair an gane ko duk ababen hawan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da suna ufair yana da wata alfadara da yake hawa sunan alfadarin sa duldul sunan kuma taguwar da yake hawa kaswa yana yi musu da hakan kana da keke ka sa musu suna ba matsala an gane ko qultu ahadahu ilayhi almuqawqis yace muqawqis wato sahibu misra sarkin misra mai suna muqawqis shi yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar wannan jakin kuma annabi ya karbi kyautar kuma yake hawansa wa fihi a cikin wannan karatu da muka yi daidai wannan gabar akwai tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nesa matuka da girman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai tawalu'anci akwai tawaru wato tawadhi a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko da aka mutum ne mai tawali'u li rukubihi alhimar saboda annabi sallallahu alaihi wasallam diddarajarsa da matsayinsa a wurin Allah yana hawa jaki sallallahu alaihi wasallam wal irdafi alaihi ba kuma ya hau jakin ba ya kuma yi goyo akan jaki kamar yanzu a ce wani mutum mai daraja ya hau keke kuma ya yi goyo akai shi da ya kamata a ganshi a mota motan ma ba jigari-jigari ba mota mai alfarma mai numfashi yana kwance a baya ma ana jansa a ganshi a kan keke kuma ma ba keken ba ga a kariya keken ya goyo wani ko a sangalan nan na gaba irin goyon gaban nan ya goyo wani abu a gaba an gane ko to kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tawazu khilafan lima alaihi ahlul kibr sabanin abinda ma'abuta girman kai suke kai na dabi'u irin na girman kai yanzu wani mai girman kan ne ba zai yi haka amma annabi sallallahu alaihi wasallam babu girman kai a tattare da shi qauluhu atadri ma haqqullahi ala al-ibad shin ko ka san haƙƙin Allah akan bayi akharaja su'ala bi sigati al-istifham anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fitar da tambayar bi sigati al-istifham da sigar istifhami wato sigar tambaya liyakuna awqa'a fi nafsi dan tambayar ko karatin yafi zama yafi dukan zuciya wa ablaga fi fahmi almutaallim kuma yafi kaiwa makura wajen ganewa da kuma fahimtar wanda ake karantarwa mai hukun kawai annabi ya ce masa haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa kasi masa shirka haƙƙin mutane ko bayi akan Allah shine ba zai musu azaba ba musu masa shirka ba annabi zai iya faɗa wa Mu'az wannan a matsayin karatu amma sai ya mata tambaya shin ko ka san wannan wata siga ce ta jawo hankalin ɗalibin da za a ilmantar ma'ana an tura masa tambaya shin ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa kaga hankalin Mu'az zai tattare guri guda ga wata tambaya an jeho masa ya zai iya amsa tambaya daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ta biyu shin kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah wannan shine tambayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan haka karantar da Mu'az zai amma ta sigar tambaya da amsa wannan gaskiyar magana irin wannan salam method din na koyarwa da irin wannan sigar ya fi tasiri a zuciya ya fi fahimtar da wanda kake karantawa wa zai gaya min kamar ka shiga aji ka ce waye zai gaya min abu kaza to za ka ga duk an tattara hankalin kila wasu suna ta kokarin su daga hannu su ce sun sani da sauransu da haka wannan siga ce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da malamai masu karantawa
wa haqqullahi 'ala al-ibad huwa ma yastahiquhu 'alayhim wato haƙƙin Allah akan bayi huwa shine abinda ma yastahiquhu abinda Allah yake cancantar sa alaihim akan su Allah ya cancanci wannan haƙƙin akan bayinsa su bashi wa haqqul ibadi 'ala Allah haƙƙin bayi kuma akan Allah ba me ma'anarsa ma'anahu annahu mutahaqqiqun la mahala ma'ana wannan abu ne tabbatacce babu makawa li'annahu qad wa'adahum dhalika domin Allah shi ya musu alƙawarin haka ba su suka dora maka shi ya dora musu haƙƙi ne su bauta masa kansu shirka su kuma ba su suka dora masa to mun ba mu yi shirka ba mun yi tauhidi fa mu wa ba za kai mana azaba ba a'a shi ya musu alƙawari cewa in sun kadaita shi da bauta ba su yi masa shirka ba shi kuma ya yi musu alƙawarin ba zai musu azaba ba da haka ba su suka dora masa ba shi haƙƙin shi ya dora musu amma nasu haƙƙin shi ya dora a kansa ko kun fahimci wannan gabar jaza'an lahum wannan wani sakamako ne da Allah ya ce zai musu ala tauhidihi akan kadaita shi da suka yi wa'ada Allah wannan alƙawari ne na Allah la yukhlifu Allah wa'ada Allah bai saba alƙawarinsa kala shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yace kaunul muti'i yastahiqul jaza' wastihqaqu in'amin wa fadlin kasantuwar mai biyayya ga Allah ya cancanci sakamako wastihqaq wannan cancanta wannan haƙƙi wato na in'amin ni'imtar da shi wa fadlin da falala da zai samu wannan shine laysa wastihqaqu muqabalatin a ba wai haƙƙi bane wanda ya daidai da irin haƙƙin da yake wato Allah yake da shi a kansa ba haƙƙi bane irin na istihqaqi na muqabala ma'ana tunda yayi wa Allah bauta bai shirka ba to shi ma wajibi ne haƙƙi ne akan Allah kada ya masa azaba a'a ana nufin Allah ta'ala yana sakawa wanda ya masa biyayya ne ta hanyar cancantar da shi ni'imominsa cancantar da shi halalolinsa amma ba wai haƙƙi bane irin wanda yayi kama da haƙƙin da Allah ya dora masa ba irin haka bane kama yastahiqul makhluqu 'ala al-makhluqi kamar yanda abin halitta yake cancantar wani haƙƙi akan abin halitta irinsa ina fata an gane kamar mutum ne ya ce rushe mun nan gurin ba da go kenan nawa zan baka kace to ni kuma abin da zaka bani naira 10,000 ya baka rushe nan ka bashi wato zai baka 10,000 to yanzu in ka rushe haƙƙinka ne ba alfarma yama ba da haka kan ma ka ce ka gode kar sai ka rushe kawo wanke jikinka ya baka 10,000 ka ce alhaji na gode gojen me sai dai ku gode wa juna shi ba zai iya tuɗe rigar sai tura gurin ba sai dai ka ce ya ce to na gode ba ka ce ni ma na gode saboda me saboda haƙƙi ne haƙƙi ya dora maka ka rushe masa kai kuma haƙƙi ne ka rushe ya baka 10,000 to kar ka ɗauka irin wannan haƙƙin ne da Allah yake da shi akan bayi suke da shi a kansa ko kun fahimci wannan faminan nasi man yaqul domin a cikin mutane akwai mai cewa la ma'ana lil istihqaq ai babu maganar babu ma'ana ma lil istihqaq illa annahu akhbara bi ma'ana babu ma'ana ma ga wannan cewa haƙƙin bayi akan Allah kamar ba shi da wata ma'ana illa annahu akhbara bidhalika kawai dai Allah ya bada labarin haka amma ba haƙi za a kira shi ba akwai cikin malamai wanda suke ganin kar ma a kira shi da haƙi shi kam Allah nasa haƙi ne akan mu amma namu kuma ba haƙi bane akan sa da haka shi yana ganin kan ma a ce wani haƙi
wa wa'aduhu sidqun kawai alƙawarin Allah gaskiya ne yace ba zai ma wanda yayi mutum wanda yayi masa tauhidi ya kadaita shi da bauta bai masa shirka ba zai mai azaba wannan alƙawari ne na Allah kuma Allah bai saba alƙawari shikenan amma maganar ma a ce haƙi karka dinga jin kamar ma in ba ai maka ba kamar an tauye ka ko an yi maka abin da yake na zalunci walakinna aktharan nasi yuthbituna siqaqan sai dai yawan malamai yawanci cikin malamai suna tabbatar da wannan haƙin za'idan ala haza duriya akan wannan kama dalla alaihi alkitabu was sunna kaman yanda alqur'ani da sunna ta yi nuni qala ta'ala Allah ta'ala ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin haka wasu sun ce ba wani laifi bane dan an ce haƙin bayi akan Allah ba wani abu bane Allah ta'ala ma ya tabbatar da haka alqur'ani ya faɗa haka sunna ta tabbatar da haka ga Allah ta'ala ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wannan haƙi ne akan mu taimaki mu'minai kaga gashi Allah ya ambaci kalmar haqq haƙi ne akan mu nasrul mu'minin mu taimaki mu'minai lakin ahlus sunna sai dai su ahlus sunna ya kuluna suna cewa huwal ladhi kataba ala nafsihi rahma shine fa ya wajabta wa kansa zai bayin sa rahama ba bayi bane suka dora masa ba wani aiki suka yi masa da dole sai ya musu rahama ba shi ya dora wa kansa ya rubuta wa kansa zai musu rahama wa aujaba ala nafsi alhaq kuma ya wajabta wa kansa wannan haƙin yace shi kuma ya dora kansa haƙin ba zai musu azaba ba in ba su shirka ba ko an bayyana lam yujibuhu alayhi makhluqun ba wai wani abun halitta bane fa ya wajabta wannan haƙin akan Allah ba shi bane Allah ne da kansa ya dora wa kansa wannan haƙin wai da ana so a warware maka tsakanin maganar da annabi ya ce shin kai mu'azu ka san menene haƙin Allah akan bayi shin ko ka san haƙin bayi akan Allah to sai ake so a bambanta ma tsakanin haƙin da Allah yake da shi akan bayi da kuma haƙin da aka ambata cewa bayi suna da shi akan Allah mun bayyana duk wannan bayanin wal mu'tazila duk da cewa mu'tazilawa yad'una annahu wajibun alai suna da awar ai wannan haƙin ma wajibi ne akan Allah ya cika shi kaji rashin ladabin zance ko bil qiyas ala al makhluq sun yi qiyasi da kaman abun halitta kaman yanda abun halitta yace rushe mun nan kace 10,000 za ka ban yace na yarda ka rushe masa ba alfarma yayi ma ba haƙin ka ne 10,000 ya dauka ya baka kuma in ya baka saga baka tafiya ka ba sai ka ce ka gode ba dan haƙin ka ya baka to su mu'tazila suka ce kaman yanda Allah ya ce haƙƙi ne kada a yi masa shirka to kuma irin wannan haƙƙin da ya ce kar a yi mai shirka to bawa yana da irin wannan haƙƙin akan Allah ba zai mai azaba ba an gane wannan shine da awar mu'tazilawa wa anna li'ibadahumul ladina ata'uhu bidun an yaj'alahum muti'ina lahu domin su bayi su ne waɗanda ata'uhu suka yi masa da'a bidun an yaj'alahum muti'ina lahu ba ma tun kafin ma ya sanya su zama masu da'a gare shi wa annahum yastahiquna aljazaa da haka suna cancantar sakamako biduni an yakuna huwa almujib ba tare da kasantuwar ma shine ya wajabta musu su yi masa biyayya ba wa galadu fi zalika kaga sai suka yi dirkaniya suka yi kuskure a cikin fahimtar wannan gaba wa hadhal babu bulidat fihi aljabariyatul qadariyya atba'u jahab wal qadariyatun nafi'a a daidai wannan babi na haƙƙin Allah akan bayi haƙƙin bayi akan Allah ba mu'tazila ne kawai suka bata ba nan hadda ainihin wato jabariya alqadariya ka san akwai jabariyanci qadariyanci jabariya qadariya mabiyan Jahm bin Safwan atba'u Jahm ibn Safwan an gane ko yawa mun ci karanta wayannan firak din da kuma wayanda suka kakkafa su ko shugabannin su da haka wannan shine wa wal qadariyatun nafi'a saboda kaga ka san matsalar kaddara game da imani da kaddara fa su ma sai da aka samu wasu sun halaka akwai jabariya sun halaka imani da kaddara akwai qadariyar ita kanta sun halaka game da imani da kaddara domin su qadariya sun ce kwata-kwata ba kaddara bakai kudi ba kaka ce Allah ne ya kaddara ba za ka yi kudi ba kawai bakai kudi ba shikenan baka samu ba ba Allah ne ya kaddara baka samu baka daina cewa wani su ba su yarda da kaddara ba su kuma jabariya suka ce yi zaman ka ba sai ka motsa ba in kaddara kawai zaka samu in zaka samu zaka samu an gane ku kawai in ka zo masallaci dama can Allah ya kaddara zaka zo da aka jabariya kadariya kenan to su ma dukkanin su sun yi kuskuren fahimta a cikin wannan gabar ta haƙƙin bayi akan Allah قوله قلت الله ورسوله أعلم shi kan Mu'az bin Jabal da Annabi ya jeho masa tambaya sallallahu alaihi wasallam yace shin ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa ko ka san haƙƙin bayi akan Allah yace Allah da manzansa ne suka sani Allah da manzansa ne mafi sani an fahimta ba a saurin cewa an sani saboda kila wani ƙarin ilimi doriya in ma ka sani din zaka samu shi yasa ko a malamin ya tambaya a dawo da karatun hannunsa kila ya fito da wani abu fiye da abin da kai ka sani shi yasa Mu'az bin Jabal da Annabi ya tambaye shi sai ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam fi husnul adab min al muta'allim kaga a cikin wannan Allahu wa rasuluhu a'lam din nan akwai kyakkyawan ladabi min al muta'allimi daga dalibi mai koyon karatu lallai duk wanda yake dalibi ne mai koyon karatu wajibi ne ya zama yana da ladabi wajen mu'amalantar malaminsa a maganganunsa da mu'amalarsa da malaminsa ya zama akwai ladabi a ciki yanzu kaga tambaya kawai yayi wa Mu'az a tadari ma haqqul lahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah kai zai yace i ila ya sani ma yace ai tauhidi kada yace Allah da bauta kaza 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 amma sai yayi ladabi yace Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce a cikin wannan jawabi da Mu'az yayi na amsa tambayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bashi ya nuna cewa dalibi ne shi mai ladabi ya nuna kyakkyawan ladabi wajen mu'amalantar malamin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu kuma haka sha'anin yake yambagi liman su'ila ya kamaci duk wanda aka tambaye shi amma la ya'lamu game da abin da bai sani ba an ya kula zalika ya faɗi wannan kalma la adri nisful ilm suka ce la adri yayi tace rabin sani kuma ba abin da ya kai a amsa tambayar ka ce Allahu wa rasulu a'lam tafi kowace amsa dadi da sauki ba wani sai kai zurfin tunani sai kai tagumi sai ka ji a baka sani ba baka sani ba shikenan kawai ka hutar da kanka ala bashi ko ka ce sai naje na bincika ko kuma ban sani kar ka dinga ganin kamar wata tawaya ce ko na kasu fadin ban sani ba kamar yadda malamai suka ce an yi wa Imam Malik wani daga cikin almajiran Malik ya taho daga wani gari mai nisa ya zo da tambayoyi da yawa wasu sun ce tambayoyin cikin tambayoyin Imam Malik uku ya iya amsawa yace yanzu nayo na an ce la yufta wa malikun fil madina nayo takakkiya daga gari kaza na share kusan awoyi ko kwanaki ina tafiya kuma nazo wajen alimul madina babban malamin madina in ma tambayoyi ka amsa guda ko kace baka sani ba ya maliku to yanzu me zan je ga mutane yace kace maliku yace bai sani ba in har maliku rahimahullah bai ji kunya yace bai sani ba kai waye da kake jin kunya kace baka sani ba ba lalle kowane ilimi kana da shi ba ba lalle kowane abu ka sani wa ma utitu min al-ilmi illa qalila kuma wa fawqa kulli dhi ilmin alim abinda baka sani ba wani anan ya kware baka sani ba kawai in kace mai baka sani ba kila in kana da wanda zaka haska wa dalibi kace amma ka samu wani yana da ido a wannan bangaren shikenan ka hutar da kanka ba kuma abinda ya ragu daga credit dinka amma ka zama kawai Mr. No komai ka sani ko komai aka tambaye ka sani wannan kuskure an tambaye Mu'az ibn Jabal kuma ka karanta tarihin Mu'az bin Jabal ka dai ji abinda Annabi ya gaya masa cewa a lahira malamai ma yana suna bayansa yanzu ka ce wannan bashi da ilimi yana cikin masu ba da fatawa tun Annabi yana raye sallallahu alaihi wasallam amma Annabi ya tambaye shi ya ce Allahu wa rasuluhu a'lam amma kana cikin lungun ku ba wanda ma ya san da abin nan ka zama Imam Malik din ungoku saluni amma dunal arshi kenan ko bi khilafi akthar al mutakallifin yace sabanin mafi yawan masu kallafawa kansu an yi rubuto tambayoyi a takarda wajen guda 10 ko 20 ka dudduba haka guda biyu ka sani ka amsa guda biyun ka ce rago ban sani shi wanda ya turo yana ganin mamakin abin shi ya kai bai sani ba قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة معنى حقين الله أكام بايزة شينيس كأي تاشد بوتا وقد أحسن العلامة بن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع يتي للي ببما لمن ابن القيم رحمة الله عليه يا كوتا تاقوري وجم فسر معنر عبادة دوات إرم فسر قمميا فقال أتشنو نيا إنسيتي وعبادة الرحمن غاية حبه مع الظل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان يكتب وعبادة الرحمن أبنى كيرا بوتر الله بوتر أبنجد الرحمة غاية حبه شين متن يكيم قرى وجن كونر الله متن يقري وجن كونا غا الله سبحانه وتعالى مع الظل عابده تارد كسكنت مي بوت تابسد ma'ana shi mai bautar Allah ya zamanto yana nuna shi kaskantacce ne ga gaban Allah to gayatu hubbihi dhulli abidihi huma qutbani wayannan rukunai ne guda biyu sune rukunai guda biyu rukunai ne guda biyu a ibada ka zamanto kana bautawa Allah kana kansa ba kana bautawa Allah atti alatilis ba ba ka jin dadi ba da soyayya ba kana ganin kawai kamar karfa karfa ka zamanto kana kaunar Allah sannan kuma ka zama kana matukar kaskantar da kai ga Allah wayannan abubuwan guda biyu huma qutbani wa alaihima akan wadannan abubuwa guda biyu falakul ibadati da'irun falaki na ibada akan wadannan abubuwa guda biyu ce zagayawa madara hatta qamatul qutbani wato madara wato falakul ibadati da'irun madara wato falaki na ibada ya kewaya iyayen da ya kewaya hatta qamatul qutbani har ainihin wato waɗannan rukunan guda biyu suka tsaya wa madaruhu bil amri amri rasulihi makomar wannan gaba ɗaya bil amri amri rasulihi bil amri wajen abin da ya shafi umarni amri rasulihi shine zamanto yana bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la bil hawa ba yana bin san zuciya ba wan nafsi ko yana bin san rai wa shaytani ko yana bin shaytan wa qala fi qurratul uyun a cikin qurratul uyun yake ya kawo baitika kamar haka yace haqqul ilahi ibadatu bil amri la bi hawan nufusi fadhaka lil shaytani min ghairi ishrakin bihi shay'an huma سبب النجاة فحبذ السببان لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان والناس بعد فمشرك بإلهه أو ضبتداء أو له الوصفان من قرة العيون يكتوى حق الإله حق أبنجدي عبادة بالأمر واتوي بوت تامسا كمن يندئه أمرني لا بهوى karka bauta wa ubangiji da san zuciya shi Allah akwai yanda ya shar'anta a bauta masa kuma ba za ka san yanda ya shar'anta a bautata masa ba sai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dora wa yi wa mutane bayanin yanda yake so a bauta masa da haka ibada ba wata aba bace da kai za ka zabi lokaci ka zabi adadi ka zabi siga ka zabi sifa ka zabi kaifiyar da za ka yi in haka ne ba ibada sunanta ba ita ibada umarni ne yi in an ce yi sai ka saurara ka ji ya aka ce ka yi la bi hawa a ba da san zuciya ba bi hawan nufusi ba da san zuciya ba fa zaka ne shaytan wannan bin san zuciya wajen bautawa Allah wannan shaytan ya kawo wata ibada da wata kaifiya da wani salo da wani adadi ma anzalallahu biya min sultan wannan aikin shaytan min gairi ishirakin bihi ka bauta wa Allah ta yanda ya umarni a bautata masa ba tare da ya masa shirka ba shay'an da wani abu kuma kaga waɗannan bauta wa Allah ba tare da shirka ba tauhidi da nisanta shirka kuma sababan najati waɗannan su ne sabubba guda biyu da ke sa mutum ya tsira fa habbaza sababani ma dalla da waɗannan sabubba guda biyu rike tauhidi nisanci shirka waɗannan in ka rike su su ne sabubba guda biyu da za su ka tsira daga wuta ka kuma shiga aljanna lam yanju min ghadabil ilahi wa narihi babu wanda zai tsira daga fushin Allah da wutar Allah illal ladhi qamat bihil aslani sai fa mutumin da waɗannan asalai guda biyu suka tsayu da shi sai wanda ya tsayar da waɗannan asalai guda biyu kadaita Allah da bauta nisanta shirka wannasu ba'du sai kuma ga mutane daga bisani fa mushrikun bi ilahi sai suka rabu kuma gida fa mushrikun bi ilahi in ka kallo wani sai ga mai shirka ne da ubangijinsa au zubtida'in wani kuma in ka kalle sai ga ma abocin bid'a ne dan bid'a ne aula hulwasfani ko kuma wanda yake da sufofin guda biyu mushriki dan bid'a Allah ya kiyaye wa haqqul ibadi ala Allah haqqin bayi akan Allah Allah yu'adhdhiba man wato wa haqqul ibadi ala Allah haqqin bayi akan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'a Allah madaukakin sarki yayi alƙawari ba zai azabtar da duk wanda ya mutu baya shirka da shi ba zai masa azaba ba laysa ala Allah haqqun wajibun bil aqal a hankalce babu wani haƙƙi na wajibi akan Allah kama taz'umul mu'tazila kaman yanda mu'tazilawa suke riyawa lakin huwa subhanahu sai dai Allah subhanahu wata'ala ja'ala zalika ala nafsi shi ya dora wa kansa zai yi wa bayansa haka tafaddulan wannan falala ce daga gare shi wa ihsanan kyautayi ne alal muwahhidina da yace zai yi wa masu tauhidi al mukhlisina masu ikhlasi alladhina lam yaltafitu fi iradatihim wa muhimmatihim wa ragabatihim wa rahabatihim ila ahadin siwa sune wa'anda ko alama ba su waiwaya ba wajen abinda suke nufi cikin muhimman al'amuransu cikin kwadayinsu da tsoransu ba su karkata zuwa ba su waiwaya zuwa ga wani ba in ba Allah ba lam yataqarrabu bima yaqulunahu ba sa neman kusanci ta dalilin abinda suke fada wa ya'malunahu ba sa neman kusanci ta dalilin abinda suke aikatawa minad da'ati na ayyukan da'a illa ilaihi wahdahu sai fa neman kusancin Allah shi kadai wallahu a'lam Allah shine mafi sani kuna da lokaci to qawluhu wa la yushriku bihi shay'a ay yuwahhiduhu bil ibada subaw swato su kadaita shi da bauta fala budda min at-tajarrud min ash-shirk fil ibada lallai babu makawa fa sai mutun ya tsiraita gabaki daya daga shirka a cikin ibada duk wanda yake so ya samu wato yaddar Allah ya shirya da ya samu shiri da Allah madaukakin sarki kada su bata da Allah to sai ya tsiraita gabaki daya daga yi wa Allah shirka a ibada wa man lam yatajarrad min ash-shirki duk wanda bai tsiraita daga shirka ba lam yakun atiyan bi ibadati Allah wahada to ba zai zama cikin waɗanda suka zo wa Allah a matsayin waɗanda suka bauta wa Allah shi kadai ba bal huwa mushrikun bal zai tsinci kansa a cikin mushrikai kad ja'ala lillahi niddan daga cikin wanda suka sanya wa Allah kishiya duk wanda ya bauta wa Allah kuma ya shirka a cikin bautar to kar ya dauka ranar tashin alkiyama zai tsinci kansa cikin masu tauhidi masu ikhlasi zai tsinci kansa ne cikin waɗanda suka yi wa Allah shirka suka yi wa Allah kishiya wa hada ma'ana qaulil musannif rahimahullah wannan duk bayanin shine fa ma'anar wato maganar الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفيه ان العباده هي التوحيد ا wannan gaban mun fahimci ashe ibada gaba ɗayan ta tauhidi ce ibada tauhidi shine ibada li annal khusumata fihi domin rigima tsakanin annabawa da mabiyansu ba a fara yin ta ba sai da aka zo magana tauhidi a tauhidi ne aka samu wannan husuma wa fi ba'dil athar ilahiyya yazo cikin wasu maganganu da aka ruwaito zuwa ga ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace inni wal jinn wal insu fi nabayin azim a cikin wani hadisi al-qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam wato Allah ta'ala yake cewa dani da aljanu da mutane akwai wani babban labari mai girma tsakanina da su akhluqu Allah yace yanzu in yi halitta wa yu'badu ghairi amma a dinga bautawa wani na wa arzuku Allah yace in azurta wa yushkaru siwaya kuma a dinga godewa wani na khairi ila al-ibadi nazilun alheri na kullun saukarwa bayi nake wato sauka ga bayi yake wa sharruhum ilayya sa'idun amma kullun sharru su hawa yake zuwa gare ni atahabbabu ilayhim ina nuna kauna gare su bin ni'ami ta hanyar saukan musu da ni'imomi iri iri wa yatabaghaduna ilayya suna ta kokarin fusata ni bil ma'asi da sako wannan athar din Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin Shu'ab al-Iman hadisi mai lamba ta 4563 daga hadisin Abi Darda radiyallahu anhu muktasaran wada'afahu al-Allamatu al-Albani Sheikh Nasiruddin al-Albani ya ce wannan hadisin da'ifi ne rahimahullah fi silsila yazo ya kawo shi a cikin silsila ad-da'ifa ta wato 2371 sabida wannan hadisi yana daga cikin akhbaru bani Isra'il labaran da ake ruwaitowa ne daga banu Isra'il amma kuma ma'anar hadisin duk da bai inganta ba ma'ana ce wadda take mai kyau wadda Allah yake wato hadisin yake nuna assalamu ma wuta ko ai mun zo kan gaba insha Allah inda muka karanta ya zama didi Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi